Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Asabar 17 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojinta na janyewa daga birnin Avdiivka na kudu maso gabashin kasar saboda lugudan wutar da Russia ke yi, amma ta ce wannan shawarar da ta yanke ba za ta amfani Russia ba. A mawuyacin yanayi na yaki, muddin babu abin da ya rage can gaba da inda aka ja daga illa kawai lalatattun abubuwa da tarin fasassun bulo. Abin da yafi muhimmanci a wannan yanayi shine ceton rayukan sojojin mu. Abinda komandan bataliyar kudu maso gabas na sojojin Ukraine Alexander Starnetsky ya rubuta kenan ta kafar Telegram, yace rukunonin sojojin Ukraine sun janye bayan wasu yan asarori. Starnetsky ya bayyana bangaren na Avdiivka mai tsawon kilomita 1000 da cewa shi yafi zafi a ilahirin fagen dagar. Shirin nan na Rasha na kaddamar da wani sabon makami a sararin Subhana mai ruguza makami mai linzami wanda zai iya janyo babban hadari ga duniya. Bata yanke shawara ta ƙarshe a kai ba, a cewar shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya jaddada cewa har yanzu akwai yiwuwar a iya shawo kan Rasha ta canza tunani. An fara yada labarin wannan sabuwar barazanar Rasha ne tun daga ranar Laraba, bayan da wani fitaccen dan majalisar dokokin tarayyar Amurka ya fitar da wani bayani inda yayi gargadi kan abin da ya kira wani babban hadari kan tsaron kasa, sannan ya buƙaci shugaba Biden da ya bada izinin bayyana abin da aka sirrinta game da hadarin, saboda Amurkawa da ɗan majalisar dokokin kasa da kuma kawayen Amurka su san irin matakin da ya kamata su dauka. Kuma cewa da aka yi sabon makamin na Rasha auna amfani da karfin nukiliya ko makaman nukiliya kai tsaye ya dada janyo fargaba. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant je jama'a ya ce la shakka Isra'ila na wani gawurtaccen shiri na daukar matakin soji a birnin Rafah na kudancin Gaza, duk wanda ƙara nuna damuwa da duniya ke yi kan makomar dubban Falasɗinawa da ke fakewa a can. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Isra'ila da karta dau wannan matakin sojin ba tare da wani ingantaccen shiri na kare fararen hula ba, a maimakon haka ta maida hankali kan batun tsagaita wuta. Masar dai ta ce duk wani samaman da Isra'ila za ta kai Rafa zai shafi dangantakar kasashen biyu. Shugabannin kasashe da dama na duniya sun bayyana irin wannan fargabar. Falasɗinawa kimanin miliyan 1,400, wato fiye da rabin adadin mutanen Gaza ne ke cunkushe a Rafa, waɗanda akasarin su gudowa suka yi saboda yakin da ake yi a wasu sassan zirin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya jama'a, wani alkali a New York ya zartas da hukunci cewa dole tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya tarar dala miliyan 354,900, wanda hakan wani koma baya ne ga tsohon shugaban na Amurka wanda wannan shari'ar ke barazana ga harkarsa ta gine-gine. Alkali Arthur Engoron ya kuma haramta ma Trump zama wani jami'i ko darakta na kowane irin kamfani ne a New York na tsawon shekaru 3. Lawyer da ke kare Trump Alina Habba ta ce wannan ba kan Trump kawai zai tsaya ba, muddin aka bar wannan shari'ar haka za ta zama wata alama ga kowane ba amurke cewa birnin New York ya daina zama wurin kasuwanci, ta ce za su ɗaukaka ƙara. A ƙarshe, ɗaruruwan masu zanga-zanga akasari 'yan asalin Rasha sun yi gangami a biranen faɗin Turai da sauran wurare jiya jama'a don nuna ɓacin ransu kan rasuwar Alexei Navalny mai sukar fadar shugaban Rasha. masu zanga-zangar waɗanda akasari suka taru a wajen ofisoshin jakadancin Rasha sun yi tarera waƙoƙin sukar shugaban Rasha Vladimir Putin wanda suke zargi da kashe dan gwagwarmayar suna masu kada kwalaye masu dauke da sakonnin da ke kiran Putin mai kisa tare da buƙatar a gurfanar da shi Navalny fitaccen mai adawa da Putin ya yanke jiki ya fadi jiya jama'a inda rai ya halinsa bayan wata yar takawa da yi a inda yake zaman kurkukun shekaru 30 da aka yanke masa
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
malama gari da fatan an waye garin yau a sabar lafiya
lafiya lauya kamar naji hartashen dusa kankara ya naka saka daga jin hartashe kawai sai kai kamar ka riga ka da kasa kai na farko dai kai ba ka ya kaka shi ta share motar ka
a to aiki malama ai da sanyi da zafi ni duk kisa a dan fulani ne ba akwai da zafi min da ruwan sama da komai ba abin da zafi ne
amma na ni kamar ka riga ka ne ka kawai dan jin labarin haka
a kai na aiki sai kace dai wani babar bari ai na
wannan so ce da dan shaka linka na Amurka wannan bakon da sanyi na ana tabbatin masu labar shugaban kasa ana magana wasu shugo a kan rubuta wata takarda wai mutane su je su a gwada tunanin su ko
haka ne to kin ga ana ganin kaman ana manta wasu batutuwa masu muhimmanci kin ga su ya jawo ai waɗannan batutuwan kin gane dai ba sai an yi cikakken bayani ba
to amma dai sai nan a da mu a cikin wayar kula
Ah, to gaskiya kan ni ko ni ai malam malama garin ni babban abin da mafi ya fi daukar hankali na a wannan makon ko shine gasar kwallon kafa da kai kin san dan Najeriya yi kware yake da kishin ya duk inda yake da kishin kasar shi yana da kishin duk wani abin da
a kan dai kwallon shi kan
ai malama garin ku ya miki ai yanzu nan gidan nan yanzu gidan murya Amurka wato sai da ana kwallon nan malama garin sai na gano a shi kasa biyu ne kacal a shi duk gidan nan kasa biyu ne kadai
da Najeriya da ina
da Najeriya da sauran Najeriya ce daya sauran da suke daya yanzu yadda take fa in kika ga da dan Ghana da dan Kamaru da dan Inad wai gaba ki ɗaya suka tare mana in ga yanzu kamar su cinye mu dan kamar su cinye mu ma ba a dafa ba
haka
kai amma dai ba komai dai ai ɗan wasan mu sun fitar da mu kunya
ana ma magana
eh duk wanda ya kai wasan karshe ai kare san ba karamin gurzo bane ba dan haka ba abin da zaka faɗa ka faɗa
haka ne kware sun mutu ba mara ta kunya
a gaskiya sun bayar kuma ɗaya daga cikin gaskiya wato gasar ta bana malama Grace ta biya ɗaya daga cikin kuma da yawa daga cikin bukatun da suka sa aka kirkiro da ita na farko dai a musamman irin Najeriya da wani wasu lokuta zaki ga ana samun rikicin kabilanci da na addini amma sai kika ga duk inda ɗan Najeriya suke son haɗa kai
in dai aka tashi wasa to ba inda ba maganan ka fito nan na fito nan
kwarai da gaske zaki ga kowa yana abin nan to wato su kansu ƴan wasan ma da suke cikin filin ma su kansu ai babban misali ne tunda kin ga yanzu akwai wani daga bangaren kudu maso kudu wato daga kabilar Igbo akwai wanda kabilar Yarba akwai
wato
daga Hausawa sun haɗa kansu wato sun tunkari abu guda kuma ga su nan suna samun nasara to me zai hana ɗaya kamar aiwa da wani wasu masu sharhi na akan suka ce Allah ya sa ƴan siyasar mu su yi koyi da ƴan kungiyar Super Eagles sun haɗa kansu ba tare da nuna wani bambanci ba ga su nan yanzu ga Adan Musa ga Dedo Sanusi sannan nan ga Victor Osimhen nan ga wannan Basi wannan akwai dan Jos akwai dan Kaduna akwai dan abin nan Lagos akwai dan Enugu akwai ga sunan dai duka kuma su haɗa kai wuri
haka
to
Allah ya ƙara ci gaba Allah ya ƙara bamu nasara kuma ƙara bamu fahimtar juna da haƙurin zaman tare
to amin sun mu amin malama Grace
to na san yana yau zauren nan fiye da kowace rana yana cike da baki
kai zauren lalle yana cike da baki ko da yake wasu ƴan gida ne suka zo gida ba baki ba ne
to sun ba kunci shirin ko
sai sun zo ganin gida ne yauwa sai suka ba kunci shirin a bari ya huce haka ne
yauwa to haka yake to zo an jima katan a za ku ji ko su wane ne amma kafin nan na san yana tunda yau mun yi zari to a gurguje gaishe kalilan za mu yi waɗanda suka hada da aure da za a yi da aure zaki da kuma ta'aziyan kashi da aka yi a wurare daban-daban bari mu fara da wannan aure da za a yi a Minna jihar Niger wato auren Awal Muhammad ɗaya daga cikin masu sauraron wannan sashen da zai aure da ƴarsa Khadija Awal ga Siraja Ibrahim Isa Fari a gidan Sheikh Muhammad Al-Saini da ke unguwar Daji Amina jihar Niger za a yi wannan auren ne kuma ranar 24 ga wannan wata da ƙarfe 10:11 na safe to Allah ya sa an yi a zace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
kuma
gaisuwar fata alheri ga Hajiya Rashida Shehu tare da mai gidanta Dangala Diman Ningi wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Amon Nathaniel Shuka tare da ƴan uwansa duka bisa rasuwar babansu Mr. Nathaniel Shuka sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Chief Salomi Lumana tare da yaranta da dangi duka sigili da rasuwar mai gidanta retire CSP Iliya Lumana Sadiq to Allah ya ji kaman mata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun mu amin malama Grace bari kuma mu isar da wannan ta'aziya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da ma abokan aiki bisa ga rasuwar ɗaya daga cikin wato abokan aikin mu kenan, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI dake Lagos a Nigeria, wato Muhammad Salisu Hamisu, wanda kuma kane yake ga wato tsohon ma'aikacin mu wato Isuhu Muhammad, shi dai Muhammad Salisu Hamisu Allah ya masa rasuwa ne sakamakon hatsarin mota da suka yi a cikin jihar Katsina dake arewacin Najeriya. Muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dukkan ƴan uwa da kuma musamman abokan aiki ciki har da babban editan shi wannan gidan rediyo na sashen Hausa na RFI, wato Malam Bashir kenan. Muna fatan Allah shi masa gafara kuma Allah ya bada hakurin jure wannan rashin.
To amin summa amin.
To Malam Agnes, bayan abin nan kamar da muka faɗa yau zamu takaita gaishe-gaishe, amma dai bari mu isar da wannan sakon gaisuwar fata alkhairi zuwa ga mamarmu Malama Grace, wato Balkisu Abubakar Lema Tambuwal da kuma Yusha Ulema, sai Zayyanu Lema da Aisha Zayyanu da kuma Luba Lema, dukkan su a garin Tambuwal ta jihar Sokoto dake arewacin Najeriya. Ta da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya, Allah ya sa a dace kuma Allah ya ƙaru arziki da wadata da kwanciyar hankali.
Amin summa amin.
Abokiyar aiki Madinan Dauda.
Haka to sai tattaki har zuwa dakin watsa shirye-shirye don abar ya huce.
Kware ko sai tattaki har Dauda abar ya huce, amma ke kusan duk wanda ya shiga zauren nan to gaskiya ba zai fita ba sai an kafa ta da shi.
Masu sauraron mu mun yi babbar bakuwa, ko dake ba bakuwa zan ce ni kamar tabin gida ne. To yauwa kada in yi hazarin da riga malam masallaci bari an ce waka bakin mai ita fi daɗi, gabatar da kanki malama.
Sunana Madina Dauda, wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Gaki a headquarter za a ce jindin magani a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka, ko kuma muryar Amurka din ma dai gabaki ɗaya. Ya kika ji watakila me za ki ga masu sauraren mu dangane da ziyararki na Amurka da kuma wannan ofishin naku?
To magana ta gaskiya ba yau na fara zuwa ba, Mursala, na ɗan saba zuwa kuma a kullum lokacin duk da na zo mukan ɗan tattauna abubuwa haka. To na ji daɗin zuwa yau domin na ɗebo wajen shekaru kamar huɗu ban zo ba, saboda haka jina nake kamar ina gida. Magana ta gaskiya duk ƴan kwa da abokan arziki na nan, na ga shugaba mun gaisa, na ga babbar shugaba mun gaisa da ita, saboda haka na ga babban shugaba shi ma insha Allah, saboda haka abubuwa suna tafiya daidai kuma mun gode wa Allah insha Allah.
Duk da yake ba wannan ne zuwan ki na farko ba, amma Amurka za a ce kamar wuri ne na ban mamaki, zaki ga duk yadda ka zo sai ka koma ganin wani abu, ban sani ba wannan zuwan akwai wani sabon darasi.
Akwai babban darasi Marsala, farko dai da na sauka a babban birnin New York, sai muka waye gari cewa za a yi ruwan sama, amma ruwan saman ba ruwan saman ruwa ne ba, a ruwan saman kankara.
Na kankara kenan.
Muka wuni a cikin shi, makarantu an rufe, babu taxi, ba inda zaka, a cikin gidanka kana zaune ko ina da fa'a ma sanyi kake ji. In ka leka ta window to ba abin da kake gani sai farin ruwan kankara da ke zubowa
kankara kawai
motoci sun sha kankara duk ya rufe su ba ka gane motar kama saboda kankara to amma a Washington DC abubuwa sun dan ragu ga sanyin amma ba ruwan kankara gaskiya akwai sauyi kan
ga kishin shirin a bari ya huce akwai wata tsaraba da kika riko ma masu saurare a shirin a bari ya huce
shirin a bari ya huce ka amma kuwa yau da na so dan yi wani santi gaskiya saboda
an ce wai ku gwari wai ba ku da Hausa
in ji wane ne saboda an ce mu haka dole mu gwara wane
an ce wai mu nan waza ne wai gwari ya bada magani
an ce
kai gwari magani da ka bayar fa ba a warke ba an mutu yace to mu nan waza ne
to ai ba haka kade ba kai ba kamar iya ba
to ya
aka ce gwari ka bada magani an sha an mutu yace a to wannan ma dan bababan mu ne ba ku maganin ba ai da duk garin sun mutu ka gani saboda haka muna ma da maganin kenan har za mu bayar kila a warke ko a mutu to in an mutu ai lokaci ne yayi murtala gaskiya shirin a bari ya huce shiri ne mai ka'itarwa na gaske dan a duk asabar in dai ba a saurari shirin a bari ya huce ba ga maka waya ta mutuwa take
a to
an dinga bugo min ana tambaya wai me ya faru ne yau ba mu ji kaza ba yau ba mu ji sun murtala ba ba mu ji grace ba ba mu ji baba ya kuma kere ba ban ji dariyan nan ba da kuke yi saboda Allah wai me ke sa ku dariyan nan ne sai in ce ai mun ci mun koshi
to bani da malama Madina muna godiya kwarai da gaske muna fata Allah ya sa a gama ziyara lafiya kuma a koma gida lafiya
insha Allah ina godiya kwarai da gaske da karba da akai mun
daga shekarar da ta shige shekara 63
zuwa
wannan shekarar menene zan ce tauraron mu yana ƙar haskakawa
gaskiya haka ne
cikin gida Najeriya kaɗai ba inda tsakaninmu har zuwa kasashen ƙetare ayyukan da wakilanmu suke yi ba lallai kai tsaye da sashen Hausa na murya Amurka ba da yake suna aiki a waɗansu tashoshi ne na gida Najeriya ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan kyauta ita ce wakilinmu Zainab Babaji ta samu wannan lamba ta ƙasa da ƙasa
kwarai
to mun samu jin neman Zainab me za ki gaya mana dangane da ainihin wannan lambar yabo
eh gaskiya ne na samu karramawa daga wani gidan radio na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Canada mai suna Farm Radio International yadda kuma aka yi na samu lambar yabon ta Lesueur Farm Radio Award ita ce akwai wani shiri da nake gabatarwa a gidan radio da talabijin na jihar Plateau da ake kira Wake Daya shiri ne da wata kungiya da ke inganta zaman lafiya tsakanin al'umma wato Community Initiative to Promote Peace ta kirkiro tare da gudunmuwar kungiyoyi na ƙasa da ƙasa kamar su USAID, Mexico, IMC, JDPC, Savannah Center da kuma kungiyar masu gudanar da wasan kwaikwayo ta Radio Africa wato ARDA kenan inda suka shirya ne kuma suke gabatarwa a watan Satumban bara ta 2023 kenan sai ita ARDA wanda ta aiko min da link a wato shafin da zan shiga in cike kaidodin da zan shiga gasar bayan na cike kuma da shike da turanci suke so sai da na zauna na fassara shirin na awa guda daga Hausa zuwa turanci da kuma dukkan bayanai da waƙoƙi dake cikin wannan shiri tun daga farko har ƙarshe bisa ga tattaunawata da gidan radio Farm Radio International mutane 28 ne suka shiga gasar amma shiri na wake ɗaya shine daidai da abin da suke bukata Liz Tuesday wata baturiyar kasar Amurka ce wacce ta kafa gidan radio don tallafawa mata da dabarun noma don dogaro da kansu bayan ta rasu da cutar kansa mai gidanta ya ci gaba da bada lambar yabo ga duk gidan radio da ke yin shiri da zai tallafawa mata musamman ma a kasashen Afirka da shike Farm Radio International suna da ofishi a Abuja a nan Najeriya ina jiran lokacin da zasu kira ni don karbar lambar karramawar
to Allah kara basira
to amin Zainab Babaji muna taya ki murna kuma muna fata Allah ya kawo irin waɗannan lambobin ya kuma kara tsawon rayuwa da wadata
kuma amin to na san yana bakon da muka raka ya dawo dama ai dama ba mu sallama ba
abu mu sallama ba ai da likita ba abu mu sallama da likita magogoro ba ma'ana Dr. Ali Ango Yaroko na jami'ar koyarwa ta Usman Danfodio dake Sokoto wanda har yanzu da muke magana wannan shirin yana nan a kasar Amurka inda ake ci gaba da neman kwarewa kamar yadda masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun so mu tattaunawa da shi yanzu za mu kura daga inda muka tsaya a makon na jiya ka shigo America a daidai lokacin da ake tsananin sanyi musamman zan ce ma ka shigo lokacin da dusar kankara take zuba ya kaji da ka shigo ka sami sabon yanayi watakila baka taba gani irin shi ba ko kuma ya abin yake
dai gaskiya na ta tafiye amma duk ina ce zuwa kamar shan Europe ina zuwa lokacin da yake da zafi so ban taba zuwa lokacin da ake kankara so wannan na fara zuwa din nan kan ko ina fari ne sabu ko ina daga saman jirgin shi to asa ina
cikin ya zamu sauka
so ko da muka sauka ina kan abubuwa ko ina fari ne an tura shi gefe dan shi to me ne wannan kace ai to wannan shi daga dan shi so kai wannan lokaci nan ke nan shi ai yanzu ai kankara ajiya ya zuba yanzu ma ai ya nake je zaka gan haka ma ake samu hanya nace to ikon Allah nace to lalle zan ugare in taba wannan kankara ajiya ya kankara
ma nan ne ka taba ke ran
to lalle to mu taba ga kun ga ya yake gaskiya na ita ma sai to ya mutane suke rayuwa a wannan wuri da irin wannan sanyi kowa ya rufe kai ne ya sa riguna an sa kaza kaza da sauransu nace to kuma dai zamu ga so shi da na yi ta addu'a sai to Allah da ya bani iko in gano na zauna da lokacin da
kake so bana ji sai dole aka kaje tun da
yes bayan ko na bayan dan shiwa ni ma ina ta tafi ina ta duka ba da ke da suke ban damu ba na ce to alhamdulillah
kuma kila zaman ka kai mata ta sauka kana nan ko bayan ka zo ka
tafi oi oi daga bayan sai ka sauka na gaskiya experience din kam ai godiya
ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci ridda kina san kila ba ko ka sauka ne cikin yan uwa ko wani abu amma ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci kuma
gaskiya da zan faɗi shine addu'a na taimman shi duk ina so ke tafiya saboda ko da na iso nan cikin jirgi daga Jidda zuwa nan awa kusan 12 na ci abincin na jirgin nan na gaji na ta cin abincin nan na ci na gaji ko da na iso ina da tunani mai zan ci kuma so Allah ya sa abokina da ya tsoke ni daga train station muna isa shi min tona tabbatar da cewa ai ka gaji da abincin jirgi rasar da ya yi muna ya yi abincin shinkafa irin na gidan da sauransu lokacin
yi na
basira ya kara ya sa gama wannan menene ake cewa karin ilimi
to ni kuma yasa ya amfani jama'a baki daya
ba amto na san yana naga malama Juli ta fara daga mana hannun tuni da aka ci da su da burki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana yanzu a madadin
mutala Faruk Sanyin nan
alheri yake muku fata alheri da kun fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin ta sun hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya